Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 31 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, cece ku ce ya barke Amurka a sanadiyar yunkurin shugaba Donald Trump na sauya dokar da ke bada dama ga waɗanda aka haifa a ƙasar su zama Amurkawa. Masu kai ɗauki a ƙasar Indonesia sun gano gangar jikin jirgi sama da na mutane da suka fada da jirgin ya fada da su kusan na mutane 200. A karon farko, madugun 'yan tawayen ƙasar Sudan ta Kudu ya koma ƙasar a yau.
To a shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da rikicin da ya faru kwanan nan tsakanin jami'an tsaron Najeriya da mabiya mazhabar Shi'a.
Dan fashi in za su yi fashi, sukan raba kaunan su kusan kilomita 5 ko kilomita 10. Waɗanda suna zaune ne suna kallon hanya, ɗan sanda ne akan hanya ne koko ɗan sojoji ne akan hanya. In za su sai su ɗaga waya su kira su cewa ga su nan zuwa. Duk wanda za su kashe koko duk wanda za su karɓe madukiya sun karɓe dukiyarsa, sai su gudu su koma cikin daji.
Al-Mustafa Liman kenan, ƙwararre akan harkokin tsaro. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Muna kuma tafa da rahoto akan wani taron ministocin harkokin cikin gidan ƙasashen Afirka ta Yamma, renon Faransa, da aka yi yau a jamhuriyar Nijar. Bayan haka, za ku ji rahoto akan ranar birane ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe yau 31 ga watan Oktoba. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Kalamin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yayi da yayi a sanadiyar a cewar da yayi dokokin da suke bama jama'a da dama samun zama 'yan ƙasa, musamman jariran da aka haifa a ƙasar nan, wannan abu ne wanda yake ganin cewar ya kamata a sauya shi, wanda hakan ya jawo cece kuce a tsakanin 'yan jam'iyyar tasa da shi kansa. A yau Laraba ma shugaba Donald Trump ya sake nanata cewar dokar da ke baiwa 'ya'yan da aka haifa, 'ya'yan bakin haure da aka haifa, damar zama Amurkawa doka ce da ya kamata a canza ta saboda asarar da miliyoyin daloli da hakan ke jawo wa ƙasar, kuma ba ta yi wa 'yan ƙasar na asali adalci. Ya kasance da cewar shugaban ya ce a duk Amurka ce kadai ke baiwa wannan damar, sauran kasashen duniya duk sun daina bada wannan damar. Har ya bada misali da cewar kasar Australia, Birtaniya, Faransa, India da Ireland duk sun canza waɗannan dokokin nasu. Sai dai kuma manyan jagororin siyasa na kasar Amurka da dama sun nuna rashin yardarsu da haka, musamman kakakin majalisar dokokin kasar Paul Ryan. Duk sun bayyana da cewar wannan dokar da yake neman ya canza ba ta yi daidai ba. Ma'aikatan kai agaji na ƙasar Indonesia sun gano burbushin jirgin sama nan da ya na fasinjoji da ya fada cikin tekun Java jim kaɗan bayan tashinsa daga babban filin jirgin saman Jakarta a safiyar Litinin ɗin nan da ta gabata. Babban hafsan sojojin ƙasar ta Hadi ta Jonta ya faɗa a yau Laraba cewar suna samun ci gaba ƙwarai da gaske wajen ceto waɗannan abubuwa da suke ƙoƙarin ganowa daga cikin wannan jirgi na Lion mai lamba JT612 da ya faɗa a cikin teku jim kaɗan bayan da ya kamo hanya zuwa tsibirin Bangkok Beltinigo. Wani hafsan manyan mayakan ruwan ƙasar Harris Dokjoko ya shaida ma gidan talabijin na Indonesia cewar za a tura masu linkaya don ƙara nazarin abin da ya faru da kuma sanadiyar faruwar hakan. Gano wata na'ura cikin jirgin za ta taimaka wajen gano abubuwa da dama da suka afku daga cikin jirgin. Daga bayanai da kuma maganganu da aka yi a cikin jirgin, musamman dalilan da suka sa matuƙa jirgin suka nemi izinin komawa filin jirgin saman bayan sun taso. Baki ɗaya dai dukkanin mutanen da ke cikin jirgin mutum 189 duk sun mutu da suke cikin jirgin. Madugun 'yan tawayen Sudan ta Kudu Rick Machad ya dawo babban birnin ƙasar a karo na farko cikin shekaru biyu. Mace ya sauka yau Laraba da safe a filin jirgin sama na Juba daga ƙasar Afirka ta Kudu, inda zai halarci wani buki da abokin hamayyar shi shugaba Salva Kiir ya shirya. Mutane biyun dai sun sake sabunta yarjejeniyarsu ta sulhu wadda suka sawa hannu tun a watan Satumba don kawo ƙarshen rikici a ƙasar da ya kwashe fiye da shekara biyar. Mace ya taɓa zama mataimakin shugaban Salva Kiir bayan samun 'yancin kai da ƙasar ta yi daga ƙasar Sudan a shekarar 2011, amma daga bisani faɗa ya ɓarke a tsakaninsu a sanadiyar gardin mulki tun bayan nan shi Mace dai ya bar ƙasar. Daga baya shugabannin biyu sun sa hannu a kan yarjejeniya sulhu ba ta da wanda ya nemi cewar a zauna lafiya. Daga bisani Mace ya bar ƙasar Afirka ta Sudan ta Kudu sanadiyar ɓarkewar tashin hankali da yake gudu ya faru. Yaƙin basasan ƙasar dai ya yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 400,000 da miliyoyin mutane suka rasa muhallansu. Ƙasar ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar, Mace zai zama ɗaya daga cikin mataimakin shugaban ƙasar guda biyar da aka ciki daga cikinsu wanda gwamnatin wucin gadi ta samar. Labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Amurka na kira da tsagaita wuta a Yemen, wanda hakan zai bama jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya damar samun kai agaji ga mazauna wannan ƙasar, wanda akan shi ne wanda rikicin ya kwashe sama da kusan shekaru uku. Da yake jawabi a wajen wacan hidima da ake yi a nan Washington DC jiya Talata, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka na buƙatar ganin dukkan waɗanda abin ya shafa a kan teburin sulhu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, da farko za mu fara da batun tsaro. Masana da ƙwararru na ci gaba da yin tsokaci a kan yadda za a kawar da aukuwar rikici tsakanin 'yan Shi'a da jami'an tsaro a Najeriya. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
We want to use this opportunity to warn them or any other group that Nigerian
kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Moshir Jimo, ke aikewa da sakon gargadi ga 'yan Shi'a da ma sauran kungiyoyin da ke son tada zaune tsaye a nan birnin Abuja da ma sauran sassan Najeriya. Kwanaki uku da suka gabata dai sojoji da 'yan Shi'a sun yi ta arangama a nan Abuja, al'amarin da ya jaza hasarar dukiya da rayuka. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ƙwararre ne kan halayyar bil'adama.
Din takaici ne da muka samu kanmu cikin wannan hali. Mahaluki ya ce yana cikin ƙasa amma ya fi ƙarfin dokan ƙasa. Mutane da yawa na mamaki yadda za ka fito ka ce za ka ma tinkari soja da fada kana rike da duwatsu a hannu.
Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, masanin tsaro ne.
To, ka san su sun ce su ba su yarda da hukumar ƙasa ba. Watan ba ruwansu da constitution na Najeriya Najeriya ya ba ruwansu da dokar Najeriya. Sun suna da nasu doka da suke ansa daga can inda shiya ta yi shushe. Babu ƙasar da za ta yarda da wannan hauka. Tsoron da nake ji shi ne a lokacin da mutane za su husata da irin wannan halin. Mutane fa za su ɗauki su ma sun iya rishin ji. To kaga lokacin kuma abin zai tsaki.
Ƙwararru kan sha'anin tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na ganin akwai yadda za a shawo kan wannan matsala cikin gaugawa.
Ita kanta gwamnati ta rungumi diplomasiya ta tattauna da shugabannin wayannan kungiyar a san maslahan da za a bi idan akwai dalilai gamsu na rike shugaban kungiyar da ake da ya kamata ko gwamnati ta sheda ma ƴan ƙasa ta gabatar da su a kotu kotu ta bata dama na rike shi idan ko babu to ta bi umarnin kotu ta take shi.
A cewar shehin malami na kimiyyar siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage akwai fa buƙatar yau tufkar hanci akan lokaci.
A yanzu lokaci ne ana gab da kakar zaɓe irin wannan tashi-tashin hankalin za su ta'azzara matsalar wanda in ba kokarin an warware su ba za su fantsama wuri daban-daban ko su gurgunta tsarin demokaradiyya ɗin ko.
Takamaimai menene abin da ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar?
Na farko dai za a iya kirawo a zauna da wa'annan mutane a hana su. Idan kuma mutum ya ɗauki doka a hannunsa, to dole gwamnati sai ta yi ƙoƙari ta karye wannan tashe-tashen hankali.
Ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakin 'yan sanda ko kuma sojojin a yau ɗin nan bai nasara ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai game da batun tsaro musamman akan hanyoyin Najeriya, nan ma masana na ci gaba da duba hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi don tabbatar da tsaro da kuma kiyaye rayukan jama'a. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi hira da Al-Mustapha Liman, ƙwararre a harkokin tsaro.
Me zaka ce ne kan harkokin tsaron nan? Yawanci zaka ga ana tura sakonni ta WhatsApp cewa ku tura wa mutane masu bin hanya kaza da kaza akwai matsala. Farko tukuna in matafi zai tafiya a irin waɗannan yankunan masu fitina wani lokacin. Me kamata ya fara yi ne?
A yanki bari na dauko daga manzancan yankin Kaduna da Jihar Plateau. Wurare ne da aka san su da zancen tashin hankali akan hanyoyi, fama da ƴan fashi da kuma miyagun mutane akan hanya. Kowa na iya tura sakonni. Su kansu ƴan fashin nan suna tura sakonni su tafiyar da hankali da mutane wani gefe daban sannan su zo su aikata bannan su. Ba dole ne sai ka tura WhatsApp ba. Ma'aikatan tsaro ne ya kamata a ce Najeriya ta ƙara ƙarfin tsaro. Ta yi amfani da na'urori na zamani kan zancen bada bayanai kan tsaro. Ba wai zan a ce ka tuka mota ba. Kafin ka kai inda za ka kai, duk bannan da za a yi an ƙare shi. Saboda suna da masu ba su labari akan hanya. Ƴan fashi in za su yi fashi, sukan raba kawunan su kusan kilomita 5 ko kilomita 10. Waɗanda suna zaune ne suna kallon hanya. Ƴan sanda na kan hanya ne ko ko ƴan sojoji na kan hanya. In za su sai su daga waya su kira su cewa ga su nan zuwa. Duk wanda za su kashe ko ko duk wanda za su karbe ma dukiya sun karbe dukiyarsa sai su gudu su koma cikin daji. To wai menene gwamnati ya kamata yi a yanzu nan? Ta ƙarfafa ƙarfin tsaro kan hanyar kimiyya na zamani. Akwai drone ɗin da ake magana, jirgin nan da ke iya tafiya ba ta da pilot, ƙasa da minti 5 minti 20 tana covering kilometer 5, 10, 20, 30 ta ba su information. In ba shi aka yi deploying ba, battalion da muke da su a Najeriya na sojoji gaba ɗaya Najeriya ƴan sanda nawa ne? Ana maganar cewa a ce 300,000 da wani abu ne. Kusan rabe ƴan sandan nan ai attaching ɗinsu ne ga manyan masu kuɗi da ƴan siyasa. Zaka isko ƴan siyasa yana da ƴan sanda kusan 10 ko 20 tare da sa.
Akwai shawarin da aka bayar mutane kwanaki da aka samu rikicin nan na Plateau. A wasu na ga yanar gizo suna cewa me yasa a yi wata hanya kawai da za ta zaga ma kar ma ta bi ta cikin jihar Plateau domin mutane su rika wucewa ba tare da suna samun ana tare su a hanya ana kashe su a sanadiyar laifin da ba nasu ba. Me zaka ce kan wannan tunani?
Ka san aka ce zancen security. In ka isko mutumin da ke tafiya kan titi tunanin shi daban. Shi kuma wanda ya karanci security din shi kuma tunanin shi daban. Ko kofa ce gida kai mata kofofi da yawa, ka ba ɗan fashi da barayi dama su shiga kowace kofa da suke so. Hanya ba sai an ƙara hanya ba. A ƙara zancen na'urorin kimiyya a Najeriya a gani. Yau bari na gaya maka yau a Najeriya ko FBI da CIA kai deploying gaba ɗaya na America suka zo Najeriya ba za su iya komi ba in dai ba da wannan kayan aiki suka shigo ba. Akwai na'urorin kyamarori da suke covering 10 to 15 kilometers away. Daga nan Abuja zuwa Kaduna ba zai wuce ka sa na'ura sama da 20 ba ko 15 ba.
Mu sake komawa dai kan wannan dazu. Akwai bayanin da kai cewa idan an yi wata sabuwar hanya ta zama ba ta inda ake tsammani za a samu matsala ba, su waɗannan miyagun sai kuma za su iya kaura su koma can.
Hanya ɗaya kake da ita yanzu nan, ba mu da enough security da suka yi kabarin waɗannan hanya, ba mu da enough na'urori da za su na zamani da za su iya kallon wannan hanyar. Ka buɗe wani hanya kuma daban, me kai ka sake exposing kan kai kan harkar security. Saboda na ɗaya ɗan fashin nan da suke bin wannan hanya sai su raba kansu, kasuwa ce ta buɗe musu. To waɗannan abubuwan sai gwamnati ta koma ta gaya ma kanta gaskiya me ya kamata ne.
Mustafa Liman kenan a hirar da suka yi da Nasiru Adamu El-Hikaya. Ministocin harkokin cikin gidan kasashen Afirka ta Yamma renan Faransa sun gudanar da wani taro yau a jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar EMOA domin nazarin hanyoyin rigakafi bayan da aka gano irin barazanar da ƙungiyoyin ta'addancin arewacin Mali ke yi wa zaman lafiya a ƙasashen yankin. Ga rahoton Sulaiman Munibarma daga Yamai.
A yayin wani taron da suka gudanar a watan Afrilun da ya gabata ne a birnin Wagadugu, ministocin cikin gidan kasashen kungiyar EMOA mai kunshe da kasashen Afirka ta Yamma masu amfani da kudaden SEFA suka kuduri aniyar tunkarar kalubalen tsaron da ke da nasaba da rikicin arewacin Mali, lamarin da ya sa waɗannan kasashe saka hannu akan wata yarjejeniyar sha'anin tsaro da musayar bayanai. Dalili kenan da taron na Yamai ke bitar abubuwan da aka tsayar. Inshi ministan harkokin cikin gidan jamhuriyar Benin saka lafiya da ke shugabancin majalisar ministocin cikin gidan kasashen EMOA.
La commission de l'EMOA a travaillé d'arrache pied pour mettre à notre appréciation un projet de feuille de route de la mise en œuvre du dit accord cadre. C'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui.
A tsawon shekarar da muke ciki, jamhuriyar Niger da Burkina Faso sun fuskanci munanan hare-hare daga kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindigar da ke da sansani a kasar Mali, abinda ke nuni a fili cewa halin da ake ciki a wannan kasa wani abu ne da ka iya bazuwa zuwa wasu kasashen na daban. Dalili kenan da kungiyar EMOA ta shiga neman hanyoyin rigakafi, kamar yadda za a ji daga bakin ministan cikin gidan Niger Bazoum Mohamed.
Batun ta'addanci in ka lura bayan da abun ya shafe Mali sai gashi nan ya shafe mummuma Niger kuma ya shafe Burkina Faso. To suke ganin wannan gobaran in ba a kashe ta nan take ba za ta iya ci gaba ta je ga sauran kasashe. Kana tune da irin abin da aka shaida a Cote d'Ivoire, kuma akwai barazana bisan kasashe kamar Togo da Benin hamma da Senegal. Kenan Hausawa suka ce in wata an ya kama gemun abokinka ka sa ruwa ga naka, kenan matakai ne na rigakafi da ya kamata a ɗauka don a kare wannan abun don a tsayar da shi nan inda yake.
A jajibirin wannan taro, ƙwararru a fannin tsaro da jami'an harhaɗa bayanan sirri ne suka gudanar da nasu taron, wanda a ƙarshensa ya gabatar da shawarwari a gaban majalisar ministocin wannan yanki. Domin cimma gurin da ta sa gaba, kungiyar ta EMOA wacce ainihi ke kula da sha'anin tattalin arzikin kasashe takwas renon Faransa ta sanar cewa za ta haɗa gwiwa da kungiyar CEDEAO da ALG da G5 Sahel, kamar yadda shugaban hukumar ta EMOA Abdallah Burema ya faɗa lokacin da yake jawabin buɗe taro.
De développer une coopération plus accrue avec les organisations notamment avec la CEDEAO, le G5 Sahel, l'ALG.
A yammacin wannan Laraba ne ake rufe wannan taro da wata sanarwar ƙarshen taro. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulai Mummuni Barma. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar birane ta duniya, kuma taken bikin na bana shi ne samar da birane na kwarai domin rayuwa ta kwarai. Bikin wannan ranar na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayyana matsalolin da ke tattare da rayuwa a birane da suka hada da gurɓataccen muhalli, cunkoso da kuma rashin tsaro ko fargaban barkewar cututtuka. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibril, ya aika mana da wannan rahoton.
a wani rahoto da hukumar lafiya ta fitar ya nuna cewa birnin Lagos mai fama da cunkoson mutane da ababen hawa ya zama na daya wajen mafi cunkoso a tsakanin biranen Afirka. Ko da yake jihar Lagos ita ce mafi karfin tattalin arziki a Najeriya da ma yammacin Afirka, hakan bai hana ta kasancewa a gaba wajen gurbata muhalli ba, musamman shara da hayaki da masana'antu da ababen hawa da ke fitarwa a duk rana. Dokoya mazauna birnin na Lagos suka ji da wannan rahoto da hukumar lafiya ta fitar, ga dai abin da wasu ke cewa.
I will agree apparently, but what I can see in Lagos around now, Lagos is very dirty. It's noise, air pollution. You can be walking on the road, you see the kind of cars that is polluting the air.
Wannan malami ya ce kwarai na yarda da wannan rahoto domin kowa ya ga halin da wannan birni ke ciki na rashin tsafta wanda ke bukatar matakai da zahiri daga gwamnati, amma anan kam na tabbatar da hakan.
Gaskiya hasashen su zan iya cewa yayi daidai, saboda muna da yawan injina da kuma motoci ga kuma yawan horn da hayaniya, kuma sannan gwamnatin jiha ma ta taimaka wajen bada gurbata muhallin, saboda me akwai wasu kamfuna da ke iba shara wanda gwamnatin jihar ta dakatar da su, hakan yasa zaka ga shara ma gatanin da yawa akan titi ne a cikin layukan unguwa, ba a samu masu kwasha ba, sai a dauki lokaci ba a kwasa ba.
Gaskiya abin ya zo mana a daidai, kuma ma haka muke gani, saboda in ka zaga cikin garin Lagos ko ina shara ce da bola da motoci da suka lalace ga sanan, ga kuma da yamma zaga abubuwan hawa sun yawa.
To ko ina mafita ko shawara ga gwamnati game da wannan matsala na cunkoso ko gurbatan muhalli, ga dai abinda mazauna birnin Lagos din ke cewa.
I think the government should know what they do. They should help us cleaning in the cleaning of the environment.
Wannan malami ya ce akwai bukatar gwamnati ta tashi tsaye wajen daukan mataki na inganta muhalli, wajen kwashe shara da kuma hana ababen hawa masu gurbata muhalli, domin tabbatar da lafiyar mazauna wannan birni.
A gaskiya duk wasu matakai da ya kamata a dauka na ganin an kawar da wannan abun, ita gwamnati ta san yadda za ta yi. To ya kamata a ce ta bi wannan hanyar, musamman ma bangaren sharan, tunda nan ne za a ce za a yi magancewa da wuri. To shi ya kamata a ce ta ba da haɗin kai domin a ga an kawar da wannan gurbata muhalli da ake da ita.
Matakin na baya-bayan nan dai shine matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na soke kwangilan masu kwashe shara a birnin na Lagos, labarin da ya haifar da tilin shara a lunguna da sakuna na birnin, inda ma masu kiwon lafiya ke fargaban barkewar cututtuka sakamakon wannan shara. Abinda ya mai da hannun agogo baya ga road da jihar Lagos taka a can baya na kasancewa daya daga cikin birane masu tsafta a Najeriya. Yanzu dai abin jira a gane shine hadda gwamnatin jihar Lagos da ma Najeriya za su dauki irin waɗannan rahotanni da hukumomin lafiya na duniya ke fitarwa, wanda zai taimaka wajen inganta lafiyan al'umman irin waɗannan birane. Babin Yaji Brown, Murai Amurka daga Lagos.
Ku buɗe kunnuwan ku, ku jama'a ga wata sanarwa.
To madalla a gaida baban gidan Jibril, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:22. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Himma.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Himma bata garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Professor Usman Manzo, dan asalin ƙasar Niger, mazaunin ƙasar Brunei dake yankin Asia. To Malam Usman, da ka ƙara ya karanta da jami'at Malaysia, dan me baka koma a Niger ba ko Nigeria ko wata ƙasa a cikin Afirka domin ka taimaka ma al'ummar Afirka?
Wallahi kafin na zo ƙasar Brunei na nemi koyarwa a Niger, tunda ni nayi karatu ne na fannin Al-Qur'ani mai girma a Niger. Islamic University ta Niger ba ta kwanta da shashen da na karanta a yanzu, kuma mai yiwuwa wannan kinta bayan da za ta faɗaɗa ba ta ɗau malamai da dama, ko da ɓangaren da ba ta da shi ta yi tunanin buɗewa. Su ko wanda suke kula da ko masu jagoranci wannan tsari baya cikin kansu, abin da yake cikin kansu kawai harkar siyasa da hayaniya da atara 'yan daba 'yan tasha.
To Malam Usman, yanzu bancin ka yawon duniya wajen shekara zance 20
kana yawo kana neman kana neman ilimi wani kira gare ka ga matasa wanda suke so su yi kwaikwayo su yi abin da kai su ma wajen samun canjin rayuwa
wallahi abin kira na ga matasa da kuma masu shugabancin al'umma Allah ya ba mu shugabanni masu adalci masu tausayin jama'a masu kishin ƙasa masu girmama ilimi da masu ilimi saboda shi zaman ƙasashen wasu duk yanda kake ji bai kai ka zama cikin danginka ba cikin ƙasa mu kanmu fitar mu waje da ya sa muka yi wannan shekaru da a ce cikin ƙasashen mu sun girmama ilimi sun girmama masu ilimi dukkan wannan ya wace a wata shiririta ne a koma cikin dangi kowa ya ba da gudunmuwarsa ƙasashen mu su taso su ci gaba dan shi Hausa suke cewa furar roƙo ba ta maganin yunwa duk wanda yake so maganin yunwa to dole ya daka furarsa da kansa ya dama ya sha har ya ba wani dan haka duk yanda za a yi muna so mu cigaba ƙasashen mu to dole sai shugabannin mu an samu shugabanni masu adalci masu tausayin jama'a masu girmama ilimi da masu ilimi wannan shine abin da muke kira matasa kuma su jajirce an aka zo wajen zaɓe su ga sun zaɓi wanda zai tabbatar musu da wannan manufa kuma a bi ta hanya ta ƙa'ida ta demokradiyya wanda ya ci amanar al'umma su huto ƙwansu da kwarkwatarsu su nuna rashin amincewarsu da shi kuma su bi hanya ta doka da oda an za su je kotu ne an za su je shi assembly ne yanda za a yi a samu duk wanda ya ci amanar su ya ci amanar ilimi ya ci amanar ƙasa to su yi hanyar da za su yi su hukunta shi ta hanyar doka da oda wannan shine kira na ga matasa su tsaya su bi doka da oda su bi da'a kuma su girmama na gaba da su kuma su girmama su dage su yi karatu su yi naci don a samu ci gaban ƙasashen mu gaba
Kash, Professor Usman Manzo, lokaci ya ɗaga mu na hannu. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba. Ni Abdul Aziz Adidi Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Madori a jihar Jigawa inda yake cewa Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku bani dama na yi tsokaci akan gwamnonin jihohin kasar mu Najeriya ya kamata su sani cewa inganta albashin ma'aikata doka ce ta ƙasa ba wai ra'ayi ne na gwamna ba dan haka duk wanda ba zai iya yin aiki da dokar ƙasan ba sai yayi murabas ga kuma wani sako daga Hassan Dogon Faci Batsari Assalamu alaikum VOA. Dubin gaisuwa tare da fatan alheri gare ku. Na shigo wannan fili na kuma albarka domin yi magana akan abin da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da ƴan uwa musulmai mabiya Shi'a. Ya kamata a gaggauta samun zaman lafiya domin shi dai ice tun yana danyi ake lankwasa shi. Domin wallahi kasar mu Najeriya tana yin asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa sakamakon fadace-fadacen addini da na kabilanci. Wanda hakan yana kawo koma bayan tattalin arziki da na al'umma. Da fatan Allah ya zaunar da kasar mu lafiya. Amin. Saƙonmu daga ba ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya. Ina kira da kungiyar Kwadagon Najeriya NLC da ta gudanar da yajin aiki akan rage wa 'yan Najeriya kuɗin man fetur. Maimakon zuwa yajin aiki a ƙara wa ma'aikata biyan albashi zuwa 30,000.
Sauraro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam Amurka na kira da tsagaita wuta a Yemen wanda hakan zai ba mu jami'an majalisar ɗinkin duniya damar samar da dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasar wanda aka kwashe sama da shekaru uku ana faɗa. Da yake jawabi a wajen wani hidima a nan birnin Washington DC jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Jim Mattis ya ce Amurka abu na buƙatar a ganin an dukka waɗannan da suke da hannu a cikin wannan tsarin su zo a zauna a teburin sulhu don a daidaita.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.